تفوزا عظيما اما بات kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi muna cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 16 a wannan wata shekara ta 1445 muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yayi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa akan daidai tsarin da shi ya zaba mana muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya dauki rayuwarmu da imani ibadu da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'i da muke yi dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana a matsayin mu na ƴan adam muraren da muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana mana gafara ƴan uwanmu da aka yi garkuwa da su a jihohi da dama waɗanda aka sake su ko suka tsira muna godewa Allah akan wannan ni'ima taimakonsa ne ba waye ɗan adam bane waɗanda suke hannu a kowane ɓangare na Najeriya muna roƙon Allah ya kubutar da su Allah ta'ala ya tseratar da su mu da muke a kubuce Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu yau muna 16 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1445 wannan ke bayyana mana babu kokwanto koda wata yayi kwana 30 mun ba wa fiye da watan Ramadan baya daga cikin darussa da muke koya shine kwanakin mu suna karewa kamar a yau muka yi darasi na farko a watan Ramadan yau mun zauna muna darasi na 16 akwai kuma ƴan uwanmu da dama da shekara da ta gabata an yi azumi da su bana ba a yi da su ba wasu daga cikin mu wallahu alam akwai wanda za a yi azumin Ramadana bana da su a Najeriya da kuma a duniya shekara mai zuwa Allah ta'ala ba zai kaddara a yi da su ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwar mu akan imani ƴan kwanaki da suka saura na wannan wata na Ramadana sai mu ƙara ƙaimi wajen yin ibadu da kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah ciyarwa fi sabilillahi mu ƙara tsayawa mu yi sallan dare mu yi ƙoƙari mu ƙara a daidai wannan lokaci ya dace mu yi abin da ake cewa self assessment ko self examination ko self evaluation mu duba daga 1 ga Ramadan zuwa 16 waɗanne abubuwa ne muka yi masu kyau da muke zaton rahamar Allah mu gode wa Allah a kansu mu roƙi tabbatuwa akai mu roƙi Allah ya bamu ikon ƙara tsarkake zukatanmu mu duba bangarorin da muke ga mun kasa a matsayinmu na ƴan adam mu yi kokari a waɗannan kwanaki da gaggawa mu ɗan yi adjustment mu gyara saboda sauran kwanakin mu rabautu da su wannan iya da matukar muhimmanci ga dukkan mutum da yake ibada a wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana waɗanda suke cikin kuncin rayuwa a cikinmu na abin da za a ci ko abin da za a sha ko wajen zama ko kuɗin makarantar yara ko kuɗin magani Allah ta'ala ya sauwaƙe musu Allah ta'ala ya yaye musu waɗanda suke tada hankali a Najeriya a kowane ɓangare ne da suke tada fitintunu ko satan mutane ko ta'addanci Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya maida bala'i ya kare a kansu gwagware to bari dai ɗan gyara matasa da ba su taɓa aure ba da suke neman aure Allah ya bude musu daga cikin kofofinsa na rahama ya hada su da abokanan aure na kwarai ƴan mata da ke neman maza na aure Allah ya ba su mazan kwarai kuma Allah ya saba hali Allah kuma ya sauwaƙe musu rayuwar duniya ya kuma kai su zuwa ga aljanna shikenan aiko ko a kowane da ya saurari komai ya yi ko wai a ran ma ya ce masu neman ƙari wannan wurin kasan sai da dabarbaru ake addu'an nan kasan kaji mace ta ce wannan munafiki ne So definition din munafiki a dictionaryin iyaye mata shine ko ka nemo wacce za a kara ko kai rakiyan kari ko ka je wajen daura aure ko an je hira da kai ko ka je kai sadaki ko ka je tambaya su a dictionaryin su wannan shine munafiki. So a ramma kuma ya ce ayi addu'a. So duk wani bawan Allah da ke son tafiya zuwa ga karaye Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Waɗanda suke zaune lafiya da iyalinsu Allah ya ƙara musu zaman lafiya. Waɗanda suke da iyali rayuwa ta yi ƙunci Allah ya sawwaƙe musu. Waɗanda iyalansu suke ƙoƙarin mallakansu Allah ya ba su ikon mallakansu a kan hanyar daidai. Kasan nifa aure na a ce mijin hajiya ko wani abu da ya kama da haka ba na ƙasu ba ne, zaman aure ne ya daɗi. Ita ma ai matar Allahji ne, an ce mijin hajiya ita ma menene? Matar Allahji ne. So in ana zaune aka ce kuna zaman lafiya da iyalinka, to ka gode wa Allah. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da iyalanmu gabaki ɗaya insha Allahu ta'ala. Matafiya Allah ya dada su lafiya. Malam Ibrahim, akwai injiniya Sila, in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a karanta ko insha Allah. Gabanin mu shiga zuwa ga tafsiri yadda na saba faɗa ga waɗanda suke yawan yanke clip, a daina yanke tambaya daga amsa. In aka yi tambaya a tabbatar tambayar ta shiga cikin amsa. In ka yanke amsa babu tambaya ba kai mai bayani adalci ba, kuma a wani lokaci ba za a fahimci me yake nufi ba. So duk inda za ka yanke clip ka yi sharing da wasu ko na wa'azi ko audio ko video, ka tabbatar tambayar da aka yi wa malami ta shiga ciki da amsar da ya bayar. Ai ita tambayar da kalmomin da aka yi aiki yake nuna mai zai faɗa a amsar. In ka riga ka cire tambayar za ka iya sa mai karantar da addini wani lokaci a rashin fahimta ba za a fahimce shi ba. So a ƙa'ida a rika sa tambayar da aka karanta a saka ta a ciki tukunna sai a bada amsa. A yi ƙoƙarin kiyaye wannan. Duk inda wani ya ga abin da aka mana irin wannan ya rika jan hankalin mutane a rika kiyayewa. A sanya tambayar a ji me aka tambaye mu kuma wace amsa muka bayar. Kuma amsar ba mu muke bayarwa, muna faɗan abin da magabata suka faɗa ko na nesa ko na kusa ko na yanzu. Kuma insha Allah haka za mu ci gaba da yi. To Allah dai shi samu wanye lafiya. Bismillah injiniya.
To malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Allah ya cika magabatan malam da sauran al'umma musulmi baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Allah ya sa aikin kyawun ƙarshe.
Amin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram.
Yace tambayata, ina son abin karin bayani akan masu aikin agaji wurin gyara sahu a masallacin Juma'a. Wasu ba sa samun sallah, sannan kuma wasu ana kutuba ranar Juma'a su kuma suna magana. Yin hakan ya dace ko suna da magabata ne a lokacin Annabi da sahabbai?
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bisa ga tambayar da injiniya ya karanta yanzu, an yi shigen tambaya zuwa ga Lajnatud Da'ima lil Buhuth al Ilmiyya a volume na takwas sun amsa tambayoyi akan abin da ya shafi sallan Juma'a da makamantansu. A shafi na ko namba na 188 sun ba da amsa da za ta iya gamsar da wannan. Na farko suka ce babu kokwanto, yin sallan Juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake baligi lafiyayye, wanda yake ba matafiyi ba, kamar da muka san uzuri da ke hana sallah. Har ma suka kafa hujja da ayar da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wannan zai zama cikin suratul jumu'a aya ta 9. Kaga kai tsaye Allah ya ce in an kira sallan Juma'a ku je ku yi. Da wannan suka ce babu sabani akan wajibcin sallan Juma'a ga mutumin da ya cika sharuɗa, ba matsala ce khilafiyya ba. A gari ma idan adadin musulmai sun kai 40, duk yadda suka watsu a garin, Imam Shafi'i rahimahullah ya ce dole ran Juma'a sai sun hadu sun yi sallan Juma'a. Sai Lajnatud Da'ima lil Buhuth lil Ilmiyya suka ƙara da cewa yaya ga waɗanda ake sallah yanayin aikinsu bai ba su ikon yi ba, kamar suka ce kamar wanda suke aiki na tsaro, wanda suke aiki suka ce kamar na traffic, wadanda suke kula da misali addressing system ko communication system, wanda idan ya tabu suka ci gaba da yin sallah zai iya affecting sallar masallata da makamantansu, suka ce wannan a wurin Allah suna da uzuri, kuma Allah yana iya ba su cikakken ladan wanda suka yi sallah ko ma fiye da ladan wadanda suka yi sallar bisa ga kyakkyawan niyyarsu. Daga cikin dalilai da malamai ke kafawa akan cewa wadanda suke irin waɗannan hidimomi suna da uzuri a wurin Allah, shine babu wani aikin addini ɗaya da ke buƙatar jama'a su taru su yi, face ka samu cewa akwai wasu jama'a da shari'a ta musu uzuri don su taimaka wa harkar ta tafi. Bi ma'ana dukkan hidima ta addini division of labor ne, abinda masana tattalin arziki suke cewa division of labor, wato abinda ke nufi rarrabuwa ne. Ku liman yana sallah, ladan ya kira sallah, ya ta da ikama, mafhum? Tayyib. Yan agaji suna kula da wajen parking, yan agaji suna kula da tsaron wurin sallah, wasu daga ciki suna kula da system na jiyarwa da ake sallah, wasu suna kula da tsaro da rayukanku da mutuncinku, suna kamar ribati a wurin Allah. Wannan uzurin su karbabbe ne. Malamai suka ce daga cikin dalilai, ai Allah baya umurtan muminai duk abin da za su yi dukkaninsu su yi, sai dai wani bangare su yi wani bangare su rabu. Wama kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqqahu fid din. Wannan kaman cikin suratul tauba zai zama aya ta 122. Kaga anan Allah sai yace bai halatta muminai su tafi gaba ɗaya zuwa ga wani aiki na alheri ko filin daga ne ko wani abu ne, sai ce me a samu wani bangare nasu su zauna a baya. Ai kaga kamar sallar juma'a ne, wasu na sallah, wasu suna kula da mu da muke sallah, suna kula da rayukanmu, suna kula da abubuwa hawanmu, suna kula da traffic da ake samu. To wannan shine asalin wasiya da Allah ya mana, ba ma tafiya komai duka mu yi. Ai a yanzu a irin yadda ake cikin jarrabawa na tsaro da makamantansu, masallacin juma'a gaba ɗaya a haɗu ana sallah da ƴan agaji da kowa, kowa ya juya baya, mu yi ruku'i tare, mu yi sujjada tare. Ai ba mu yi wa kanmu adalci ba, ai addini dan strategy ne, ba mu yi strategy ba. Shekaru nawa ya wuce ake sanya bama-bamai a masallatai da cocina a Najeriya, muna roƙon Allah kada ya maimaita mana wannan lokacin. Allah ta'ala kada ya maimaita mana. Mun manta lokacin da shiga sallar ma sai an sa na'ura ana taje mutane ake shiga layi fa muke yanzu a shiga juma'a, ko an manta lokacin ne? So amma Allah ta'ala ya sa abin ya zama tarihi, ba dan wayenmu ko iyawa ba, saboda rahamarsa. Duk da haka ba za mu koma mu yi bacci ba, harka ta tsaro muhimmin al'amari ne. Dan haka abin da suke daidai ne, fiyayyen halitta ya shafi ta harka ta addini ya bar wasu a gida suna jira, kamar tafiyar Tabuka. Ai ya bar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a baya, misali nake bayarwa. Ai kaga bai tafi da shi ba. Akwai waɗanda ya tafi kamar irin su Muawiyah ibn Muawiyah al-Laythi, ba a je da su Tabuka ba, an bar su a baya. Lokacin da ya wasu fita-fita da irin hijira, akwai wanda ya bar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a gida, duka ga nassosi. Wani ma har ya sa wani ya kwanta akan shimfiɗin sa ba zai je da shi ba. Duka wannan ke bayyana mana in an je wani aiki dole a bar wasu suna kula da gida, ko kuma kuna ibadar su suna kula da lafiyarku da dukiyoyinku da kuma duk abin da ya dace a yi, mafhum? Tayyib. Don haka abin da 'yan agaji suke yi ko jami'an tsaro da suke yi daidai ne, mai iya yiwa Allah ya ba su lada fiye da mu da muke ibada. Ko haramin Makka da Madina kaje za ka ga ana sallar a wurin da ake ninka lada 100,000 ko sama da 1,000 a Madina, amma za ka ga ana sallar, wani na tsaye baya sallar. Me dalili? Saboda suna kula da lafiyarmu da kuma dukiyoyinmu. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda suke daidai ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yake cewa da fatan malam na cikin koshin lafiya, ina addu'a Allah ya yi rahama wa iyayen malam ya kara wa malam lafiya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa tambaya ta ita, menene halaccin karanta robotics and AI as a course of specialization wa musulmi a musulunci? Na gode. Ina nema wa iyaye na wato rahama a wurin malam ya sa su addu'a da sauran kuma musulmai daga Kali Rabi'u Jos Yon Kankani.
Allah ya jiga iyayenmu da iyayenka da suka rasu, waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu tsawon kwana da lafiya da imani. tambaya dai akan karanta robotics da kuma AI. AI shine artificial intelligence. Akwai taro da aka gayyace ni da ya zama musamman akan wannan matsaloli kaman wata kasa da biyar da suka wuce a United Arab Emirates, wato kasar da mu muka fi sani da Dubai. Dubai gari ne ba kasa ba. An yi taron a Abu Dhabi ne, president na Abu na United Arab Emirates ya gayyace mu, kuma an gayyace ni daga Nigeria. Naje most probably ina zaton kaman ni kare na samu gayyata daga West Africa, idan zan tuna a wannan gayyata da aka yi. Ya tara malamai a karkashin UAE fatwa, UAE Council for Fatwa. An yi taron ranar 7 da kuma 8 ga watan November shekara ta 2023. Awa 48 aka yi ana taron, sai dai akwai kwana biyu na isa gabanin a fara na ziyarce-ziyarce da kuma kwana biyu bayan an gama. So hidima ta dauke mu kwana 6 ne gaba daya. An kuma bani dama na gabatar da takarda akai ya shafi akan wannan. Asalin taron an yi shi ne conference akan mustajiddatul ilmiya, wato advancement da ake samu ci gaba a duniyar kimiyya da fasaha. Menene mahangar na addini akan wannan ci gaba da ake samu? Shin menene addini zai karo da shi? Menene na halal, menene na haramun? Kuma waɗanne matakai za a saka don ya zama al'umma ta amfana da wannan? A wannan taro na san akwai shugaban UAE Council for Fatwa, Sheikh Abdullahi bin Ubay, akwai manyan malamai daga Majalisul Kibaril Ulama na Saudiya, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Egypt, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Qatar, akwai na Jordan, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Morocco, na Algeria, akwai manyan malamai daga Fatwa Council na Libya. Kusan duk waɗannan ƙasashe da na kira da makamantansu, asalin shugaban Council for Fatwa ko wasu masana kimiyya an gayyace su. Paper da aka bani ta yi magana na farko akan menene artificial intelligence gaba ɗaya, menene smart chips. Wannan su ne asalin abin da na yi paper kusan biyu na gabatar. Ina ga kaman paper akwai ta Larabci, tana nan online, maybe a cikin ko an yi sharing ɗinta ko a website ko kuma a Facebook da Twitter, amma na san an yi sharing. So a wannan taro matakin da aka ɗauka shi ne an duba menene artificial intelligence. Artificial intelligence a sauƙaƙe, kar na ɓata muku lokaci, shi ne kaman system ne da ake ƙirƙira, ko kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa ake ƙirƙira, ko kuma wani na'ura na technology ake ƙirƙira da zai hutashar da ɗan adam yin wani aiki, shi ya riƙa yin aikin kaman ɗan adam ne yake yi. Saboda shi mutum sunansa natural intelligence, halitta ce ta Allah. To shi na'urar da ke kwaikwayo mutum ya zama artificial intelligence. Shi kuma robotics shi ma technology ne, shi kuma ba hudashar da mutum bane, wuri ne da ɗan adam ake ga bai dace ya shiga ba. Saboda ko hatsarin wurin, ko rashin tabbas ɗin wurin, ko kuma wani aiki ne da ake so a yi awa 24, da in an sa mutum zai buƙaci bacci ko zai gaji, sai a saka robot sai taimaka wa ɗan adam. Kana iya zama a nan sai ka tura robotic system ya tafi ko gona ya yi feshi, ko kuma sojoji suna aiki da shi ya tafi filin daga inda ba a so ɗan adam ya je, sai a saka asali robotic system, sai a riƙa controlling daga nan, sai a tura shi wani jeji kaman kilomita kaza, sai ya kai hari sai ya dawo. So yawanci da robotics da artificial intelligence suna da alaka da juna, da irin su machine learning, su big data analytics, dukkanin su kimiyya da fasaha ne na abin da ake cewa fourth industrial revolution, ko kuma a ce industry 4.0, wanda shine most recent advancement a duniyar kimiyya da fasaha. So duka waɗannan suna daga ciki. A zaman da aka yi, akwai ɓangarori na cigaban zamanin da malaman suke da fahimtar ma koyansa ga musulmai ba ma wai halal ba ne, wajibi ne. Wajibi ne ba ma halal ba. Na farko a taron, daga cikin abin da aka yi ittifaki shi ne a cikin Ƙur'ani, ayoyin da Allah ta'ala yi mana umarni mu karanci duniya da abin da ke cikinta, mu karanci sammai 7 da ƙasai 7 da halittun da ke ciki, aƙalla akwai aya 750 a Ƙur'ani. Kawai to study the universe studying universe akwai akalla aya 750 a Qur'ani dake magana akan mu studying duniya da muke cikin ta. Sannan baya ga wannan cewa dole mu ci gaba a kimiyya mu yi excelling. Na farko duniya yanzu haka ta kalla. A da an ana maganan kasashen da suka fi taltalin arziki a duniya, ana maganan waɗanda suke da natural resources ne. Yanzu kuma kana duba GDP na duniya kasashen da suka fi, ba wai kawai natural resources bane, technology ne yake kai su ga wannan. Yanzu kasar da tafi kowanne GDP a duniya, gross domestic product ita ce America, akalla GDP su ya kai 25 trillion naira as at 2022 kamar yadda International Monetary Fund suka fada, followed by China da suke da wajen 19.5 trillion USD. Idan muka duba waɗannan ƙasashe biyu dukkanin su ai abin da yake ba su gudumawa na ci gaba a tattalin arziki shine technology din. Ba wai man arziki suka fi kowa na mai ko abu da ya kama da haka ba, technology ne. Sannan in ka duba Qur'ani, Allah Ta'ala ba mu kissosi da ya jace mu dauki izina daga ciki. Akwai ayoyi da dama, min babil misal, Allah Ta'ala ya ba mu kissa ta ainihin Dhulqarnain cewa wa yas'alunaka an Dhulqarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra. Sai Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Suna tambayan ka akan Dhulqarnain kamar yadda yazo cikin suratul Kahfi daga aya ta 83 84 85. Sai ya ce zan ba ku labari daga gare shi, zan ambata muku wani abu gare shi. Sai Allah ya ce abinda muka yi wa Dhulqarnain ne inna makkanna lahu fil ardi, lalle mun tabbatar da shi a bayan kasa. Daga cikin tafsirin malamai da aka yi discussing adamar shine a wancan zamanin Dhulqarnain ya dara mutane da yake rayuwa da su akan kimiyya da fasaha na lokacin. Shi yasa ya ce inna makkanna lahu fil ardi. Yanzu duba kasashen da ake cewa super powers a duniya da me suka fi da technology ne fa, dukka wannan korewa ne na technology yasa ake ga su suka fi kowa karfi a duniya, su suka fi kowa me saboda technology. Kasashen da ba su da technology har sharadi ake sa muku na abin da za ku saya sai a ce ba za a sayar muku ba ma ba a yadda da ku ba, da kudin ka sai ake sayar maka saboda azan ba za ka iya yi ba. Kuma Allah ya ce fa atba sababa, da muka bashi wannan ilimi na sabubba din kuma shi Dhulqarnain sai ya bi wannan sabubba din. So AI idan muka duba asali artificial intelligence amma fara shi ne a third industrial revolution a tarihi in ka bi, wanda ya fara kirkiro kalmar artificial intelligence ya hada kalmomi guda biyu a matsayin ilimi, sunansa John McAfee a 1956 ne. Malami ne a Massachusetts Institute of Technology a America, jami'a ce MIT. To daga nan ne aka yi wani conference sai ya kirkiro what artificial intelligence ya yi kwene. Kuma idan ka duba za ka ga tun a lokacin field din ci gaba yake. Kuma tsoro da ake ji cewa wai zai kwace ayyukan mutane, zai kwace aikin wanda bai san technology ba. Don artificial intelligence ai dan adam ne yake yi. Allah ya halicci mutum kuma mutum ne yake yin technology din. Yanzu Saudi Arabia a shekarar nan kadai sun ware kuɗi da za su yi investing a artificial intelligence shi kadai dalan Amurka biliyan 40. In ka duba budget din Najeriya gaba ɗaya a 2024 din nan around 28 trillion naira ne. In ka dauki exchange rate a 1400 naira bai kai 40 billion USD ba. Wannan fa ba wai budget din Saudi Arabia a kiwon lafiya ko ilimi ne ko tsaro ba ko harkar noma, a'a, a kadai artificial intelligence ne. Wannan kuma bangare ɗaya ne a cikin bangarori da yawa na ma fourth industrial revolution din, bangare ɗaya ne. Amma sun ware kusan investment 40 billion USD za su yi. Saboda in ka duba statistika, market value na artificial intelligence kadai a 2023 ya kai 200 billion USD. Kuma an yi predicting by 2030 nan gaba shekara 6 zai kai 1.8 trillion naira. In ka dauki robotics kuma market value su a 2022 ya kai 26.5 billion USD. So da haka al'amura ne da ke kawo wa kasashe da individuals kuɗi mai yawa a duniya. Yanzu the most richest mutane a duniya in ka duba za ka ga duka a technology suke. ko ka dauki mutumin Faransa ko mutanen America da suke kan gaba za ka ga duka technology ne irin su Mark Zuckerberg ba ma nan irin su Elon Musk da suke gaba gaba su Jeffrey Bezos su Bill Gates su Mark Zuckerberg duka menene duka technology ne ba wani abu bane fa duk technology shi ya ba su wannan so da haka sai mu kiyaye kada a bar mu a baya ina aiki tare da gwamnatin tarayya a 2021 mun bude National Center for Artificial Intelligence and Robotics a nan Abuja INCAIA shine acronym din ita ce ta farko a Africa me dalili saboda in kuna so ku ci gaba a technology sai kun zama very proactive kuma ga matasa lokaci ya wuce da za a ce wai ka je jami'a komai aka baka ka karanta wanda ya baka wannan wasiya bai san duniya ta tafi ta barshi bane lokaci ya canja mun wuce lokacin wai a ce ka je komai ka in ka je jami'a za ka to sai ga kowa ya ce baya san course din kowa ya gudu baya so to kai kafa kafa da karantawa gara ka kara tanadi shekara mai zuwa ka karanta abin da zai amfani kawai dan ka je ka shiga muna da wanda mutum zai je karanta abin da ba a da bukatar sa ya zama kaman a museum abubuwan suke a yanzu kuma mutum ya kammala sai zo ya ce zai aiki a NPC ne ko kuma NDIC ko Central Bank ko kaza da kaza kuma shi ya san me ya karanta so in kana so kai tsada a duniya ka karanta abu mai muhimmanci da ake bukata na biyu kuma ka ci gaba da adding value wa rayuwarka kullun ka ci gaba da learning everyday kana koyon ilimi musamman abin da ya shafi soft skills da kuma social skills so critical thinking complex problem solving so yanzu akwai tactical thinking ma bayan critical thinking akwai tactical thinking so duk wadannan suna da muhimmanci Allah ta'ala ya samu wani lafiya a ramma za mu tashi a darasi na 16 a watan Ramadan hijira shekara ta 1445 muna Ali Imran in ka gane ina za ta yi sai ka fara bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi walladhina idza fa'alu fahishatan aw walahu
Jazakumullahu khaira aya ta 135 a suratu Ali Imran Allah ta'ala yana ci gaba da bayyana mana siffofin masu takawa da muhsinai yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ta'ala yace bayin sa na kwarai sune wadanda walladina wadanda idza fa'alu fahisha idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta yin zulubin da bai kai alfasha ba zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu daga wurin Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye isa ya gafarta zunubai in ba Allah ba wane ne ya isa ya yafe maka in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu Allah yace basu toge ba akan saba masa wa hum ya'lamuna alhali suna sani wannan aya abinda take bayyana mana a dunkula shine na farko muminai muttaqai muhsinai da muke maganan siffofin su a baya suna iya yin zunubi babu wani mutum wai dan imanin sa da ba annabi ko manzo ba da baya iya yin zunubi kowa yana iya yi sai dai abinda addini ya karantar da mu kullun ya zama zunuban mu raguwa suke yi kuma bin Allah mu karuwa yake ya zama a wajen bin Allah da nisantan sabon Allah jiya yafi shekaran jiya yau yafi jiya kuma muna nufin gobe yafi yau ce yafi jiya yafi yau ya zama muna kusantan kabari biyayyar mu ga Allah tana karuwa ninkin baninki saba masa kuma iya raguwa shi yasa babu hatsarin da ya kai kwanaki na karewa alaka da Allah tana lalacewa babu bala'in da ya kai wannan muna nufan kabari kuma ya zama ayyuka suna lalacewa bala'i ya kai bala'i shi yasa daga cikin sifofin muttaqai jiya da muka kira guda shekaran jiya shine na farko suna neman gafara Allah na biyu suna gaggawa wajen neman aljanna kamar yadda yake a Ali Imran aya ta 133 sifofin muttaqai kuma ko kuma muhsinai sune yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga mun samu neman gafara da kuma gaggawa wajen neman aljanna shiga aljanna na uku ciyarwa a lokacin wadata na hudu ciyarwa a lokacin kunci na biyar sai me hadi ya fushi na shida yafiya idan an cika sharadin yafiya da to da Allah ya bayyana siffofin masu takawa da musulmai sai ya ce wallazina sune wadanda idza fa'alu fahisha idan shedan ya yaudare su suka aikata koda wata alfasha malamai suna fashara alfasha mafi kankanta da kaba'ir zunub ashe kenan mumini wataran shedan na iya masa tarko ya fada amma kuma wannan ba dalili bane da imanin ka gace ai an riga an ce shedan da tarko a fada ni ma bare fada ba daidai bane shi mumini original muttaqi original yana kokari duk inda zai nisanci sabon Allah ba wai sake jike yake ba dan an fada yace zai a'a yana kokarin kada ya aikata ne in aka ce muminai suna iya yi wannan sai kara mar kaimi yaga yayi za a yi shi kada ya fada musamman zunubin da yake kabira in kaga an ce zunubi kabira ne ko fahisha to yana nufin zunubin da Allah yake kiransa a Qur'ani ko yazo a hadisi da ake gwama zunubin da kuma wani punishment ko kuma wani abu na shiga wuta ko kuma wani la'anta ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ake gane zunubi da ake ce masa kabira in an ce alfahisha kuma malamai na Qur'ani suka ce shine zunubi babba da wanda ke aikata shi yake idan ma yana yi shedan ya yaudare shi baya so a ga yana aikatawa a da da ake da kunya a duniya akwai zunuban da ma ƴan ƙanana ne amma dattawa ba sa yadda a ga suna yi kai iyayenmu da kakanninmu idan shari'a ta musu dama masu ajiye azumi ko kunu ba sa sha ana gani buya suke su sha saboda me halal din masu suna buya saboda suna kunyan dalilin rashin lafiya ko uzuri nasu na mata ya sa su sha ruwa a gansu so alfahisha shine zunubin da idan zaka yi shi ko shi dan ya gare ka na farko baka so a ganka na biyu in ma an ganka kana jin kunya to shi ake cewa alfahisha da bayyanan labarin iya taba mutuncin mai mutunci a da idan mutun yayi alfahisha wani yana barin garin su da kasar su ya gudu ba za a ƙara jin tarihin sa ba dan yayi abun kunya to yau fa alfahisha za duniya ta lalace dukkan zunubin da ke alfahisha ana iya yin sa a duniya ana nuna shi a talabijin ana kallo live yau fa an kai matakin da idan kana kallon live televisions ko kuma a YouTube stations ana iya nuna dan adam ya auri ƙarya a fili ido da ido yana kallon sa yana mu'amala ta irin mutanen annabi Lulu ana gani kuma ana recording la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi yasa mun shiga wata rayuwa da wallahi al'azim a wani halaye kai ka ce dabbobi aka koba wai dan adam a rika recording din sa tsirara haihuwar mahaifiyarsa da namiji dan uwansa suna luwadi kuma ana recording din sa kuma ana uploading din sa internet kuma ana ganin idon sa ana ganin idon wanda suke yi la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاشا da ake boyewa a da yanzu bayyana ta ma ake yi shi yake nuna cewa ana komawa rayuwar dabbobi sai wanda Allah ya kare ina tuna akwai wata malama da ba musulma bace ba hijabi take sa ba amma tana da ladabi da girmamawa tana karantarwa a jami'a in ta ga ƴan mata sun zo ko musulmai ko wanda ba musulmai ba sun bayyana tsiraicin jikinsu sai da ce da Allah ku je ku canja kayan nan wannan kayan da kuke bayyana tsiraici in kun yi aure me za ku kai gidan mazajen ku kuma su gani tun a waje iska ya hura komai kowa ya gani abinda take gaya musu kenan bata ja aya a Qur'ani ko a Bible ba amma in kuna da mutunci jikin da za ku boye shi kai wa mazajen ku in kun yi aure kuma kun bayyana komai kowa ya gani to me abin sha'awa shi yasa duk inda kaga an kira alfashi a Qur'ani za ka ga babban zunubi ne kuma zunubi ne wanda za ka ga yake mai zunubi wanda kake jin kunyan in ma mutum yayi a ganshi ana boye zunubin a ran ma ka tuna a Qur'ani ka nema mana misalai ko da guda uku ayoyi uku kenan da kuma zunubai guda uku da Allah ya kira su da alfashi a Qur'ani a babin misali da gaggawa sai mu ce
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولوطا إذ قال
ayan nan a dan sake ta kadan aran ma sake maimaita ta zai zama nisa'i ne aya ta 22 a sake ta aran ma
wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta
yawwa makatan din ne ban ji ba yanzu kan naje baka fada ba ko kuma ka san yi wa manyan gwanaye gyara sai an ji a hankali yasa in suka da sai mu dan ce dan yi riba ka dawo Allah shi gafarta malam gwanin ne sai na uku
wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
Allah ya muku albarka gwani Abdullahi Abba misali na farko shine misalin alfasha inda Allah ta'ala yake cewa kada ku auri abin da iyayenku suka aura wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salat innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila nisa'i aya ta 22 karka yadda ka auri iyalin da babanka ya aure ta sai dai abin da ya faru a jahiliya gabanin musulunci Allah ya yafe muku ai kaga akwai kunya da rashin sanin ya kamata mutum ya auri matar babansa sai Allah yake cewa wannan ya kasance kana fahishatan kaga sai yace alfasha ne wa maqtan kuma wasa'a sabila nabiyu luwati Allah ta'ala ya kira akan alfasha yake cewa walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin innakum lata'tuna arrijala shahawatan min dunin nisa kaman yadda yazo a cikin suratul araf aya ta 80 da ya kawo wadda na fara karantawa 81 Allah yace annabi Lut yace wa mutanansa ata'tuna alfahishata za ku zo alfasha ne ma sabaqakum biha min ahad min alalamin babu wani wanda ya riga yake aikata a cikin mutane kaga luwati ma alfasha ne shi yasa aka ce alfasha zunubi ne da laifi ne da mai mutunci bai ma so a ce yana yi ba yanzu da ake sawa ma a duniya ana kallo online ba sai na uku zina Allah ta'ala yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan zai zama cikin Isra'i aya ta 32 Allah yace kada ku kusanci zina don zina ta kasance alfasha ne kuma hanya ce ta rayuwa mai muni to wannan sune misalan alfasha waya uku ne misalai auren matar mahaifi da ya sake yin luwadi ko yin zina to wallazina idza fa'alu fahisha dukkan wani zunubi da yake kabira daga cikin kabirai kaba'irar zunub akwai ƙarya akwai munafurci akwai annamimanci akwai cin naman mutane dukkanin su kaba'irai ne bayyana tsaraici na mata duka kaba'irai ne duk wannan kaba'ir ne shanye abin da ke sa maye kaba'irai ne duk waɗannan kaba'irai ne so waɗannan misalai ne kada Qur'ani so idan tsautsayi ya faru musulmai na kware ko bayin Allah na kware suka fada cikin alfasha ko kuma aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu in an ce zalamu anfusahum anan iya nishin zunubin da bai kai alfasha ba sai a ce ko suka zalunci kawunansu daga cikin muhimman darasi da muke koya anan shine sai mu tambaye kanmu ta yaya za a yi mutun da ke da son kansa da Qur'ani ya bayyana dan adam da son kansa ko mutun zai zalunci kansa in yanzu a babin zalunci babu haƙi kama ruwa ne mai kama sa ka zalunce shi amma wa yake zama kawai ya tamarin kansa dau ba zan kwatanta ba sai ba wai marin zange ba haka ya dauki kansa ya zabgawa kansa mari wa yake yin wannan babu a in ya daki kansa to ya zalunci kansa in ya maru wani ya zalunce shi to wa yake zaluntan kansa ka'ida malamai suka ce zaluntar kai shine bangare biyu na farko Allah ya ce kada ka aikata sai ka aikata ka zalunci kanka na biyu Allah ya ce wajibi ne ya wajabta maka kuma ka yi kana da ikon yi ka zalunci kanka wato ma'anan zaluntan kai shine ketare iyakokin Allah ko ya ce kada ka yi ka je ka yi ko ya ce ka bari kuma ka ki barin to waɗannan in ka yi su to ka ketare iyakokin Allah to ketare iyaka da Allah ya sa limit da shinge na Allah to wanda ya wannan ya zalunci kansa har ma kana da misali daya Qur'ani da zaka ba mu sai mu wuce
bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
Allah ya muku albarka gwani Abdullahi wannan misali ne mai kyau aya ta farko a talak Allah ya ce wa tilka hududullah wannan su ne iyakoki na Allah wajibi haramun sai ya ce wa mai yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah nan faqad zalama nafsa ya zalunci kansa to shi ne au zalamu anfusahum din shi ne zaluntan kai in Allah ya yi iyaka sai ka ketare to duk wanda ya ketare iyakar Allah ya zalunci kansa so aw zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah wato sun yi laifin sai suka karanta Qur'ani sai suka ga misali kenan suna kai da su ga ashe fa kaza da ne laifi ne ko kuma yana laifin sai aya ta zo masa Allah ya haramta ko hadisi ya haramta shine zakarullah kana da aya ɗaya ko da zaka ba mu aran ma
allazina amanu wa
wannan zai zama cikin suratul ra'd ba aya ta 28 Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu sukan samu nutsuwa ne da ambaton Allah to zakarullah sai suka tuna Allah sai suka tuna a zuciyarsu ashe fa Allah ya haramta munafurci da yayi ko gulma da yayi ko kuma annamimanci da yayi ko daukan abu ba nasa ba da yayi ko zina da yayi ashe fa Allah ya haramta sai yayi regretting aikin da shi ne aw zalamu anfusahum zakarullah sai suka tuna Allah abinda za su yi na gaba fastaghfiru li dhunubihim shine sai su nemi gafara Allah ana tunawa sai a nemi gafara. Kuma a shekaran jiya darasin da muka yi na baya na karkashin aya ta 133 a cikin Ali Imran, wasari'u ila magfirati min rabbikum, mun yi magana mai tsawo akan neman gafara ba sai na maimaita ba, cewa neman gafara Allah yakan hada mutum da dukkan alkhairin duniya da lahira, yakan taimaka masa wajen samu a cikin sauki. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, cikin suratu nu daga aya ta 10:11-12, an ga dama akai 14:15 ma duka. Kaga sai Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim, suna neman gafara Allah. Daga cikin hanyar neman gafara mutum ya zauna ya ta astaghfirullah, astaghfirullah. In kuma zunubi ɗaya mutum ya aikata, in akwai haƙƙin ɗan adam to ana so ya ɗauki haƙƙin ya niyyar masa. In babu wani haƙƙin mutum daga cikin fastaghfiru li dhunubihim, shine mutum yayi abin da ake cewa salatu tauba, sallar tuba. Wannan ta tabbata a me? Ta tabbata a sunna, akwai salatu tauba. Shine mutum yayi sai ya gane yayi kuskure sai ya tuba. Hadithin ya cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahimahullah, babban malamin hadithi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce hadithi ne hasan. Hadithin yana Abu Dawud, zai zama hadisi na 1521. Idan mutum yayi zunubi iya tunawa da gaggawa sai ya tashi yayi tsarki, ko kuma yayi alwala gurgurdan bukatan abin da ya dace, yana yi sai nafila raka'a biyu. Idan yayi nafila raka'a biyu yadda aka saba nafila, a cikin nutsuwa da kaskantar da kai zuwa ga Allah da regretting da na sanin laifin da yayi, in ya kammala yayi sallama, malamai suka ce yana iya karanta kafaratul majlis a bayan wannan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, yayi regretting a sujada, ya nemi Allah ya yafe masa zanuban, bayan yayi sallama yayi addu'a. In dai ba zanubi ne na ganganci akai ba, insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka. Sunanta salatu tauba, wato sallan tuba, ta tabbata a sunna, ta tabbata daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, kuma tana cikin as-sunan al-mahjura, wato sunnonin da aka kaurace musu a yanzu. Shine duk zanubin da kai ko da idonka ne ka gani sai ka tashi kai alwala kai nafila raka'a biyu, kana da Allah ya yafe maka. Yana da matukar muhimmanci kuma yin sallan da na sanin yana taimakawa gaba mutun ya kiyaye kada ya koma zuwa ga wannan zunubi din insha Allah ta'ala. Shine fastaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafara na zanubansu. Me yasa suka nemi gafara? Wannan iya bayyana mumini yana iya yin laifi, amma me ake so? Ya tuba, kuma taubatan nasuha, da ba zai koma zuwa ga zunubin ba. Ga hadithi da yace kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, in ka duba hanyoyin hadithin iya da illa, amma yana iya zama hasan bi turqihi wa shawahidihi. Hadithin iya cikin Tirmidhi, hadithi na 2727. Duk dan adam mai kuskure ne, mafi alherin mai kuskure shine mai tuba. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya kawo wata muhimmiyar kissa na Iblis a cikin Miftahu Daris Sa'ada a volume na farko, namba na 142. Iblis na yana cewa a halaktu bani adam bil ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illa Allah wal istighfar, wato shaydan yace na halakar da mutane da sabon Allah, su kuma da suka dai sai suka halakar da ni da kalmar shahada da kuma neman gafara Allah in sun yi zunubi. Duk wanda ke kalmar shahada kuma yake neman gafara Allah in yi zunubi, shaydan yace to ya gama halakar da ni, kuma ya dauki fansan abin da na masa, kuma yayi nasara a kaina. ومن يكفر الذنوب من دين نان wanne ne wace man ne wa man yaghfiru dhunuba asali man wace ce asali man istifhamiyya ne gaskiya man din ismul istifham ne ba shartiyya bane ba inkariya bane istifhamiyya ne amma kuma lil isbat ne bi ma'ana la ahadan yaghfiru dhunuba illa Allah babu dai da sai gafarta zunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma basu toge akan yin zunubi ba alhali sun sani bi ma'ana togewa akan sabon Allah yafi komai muni daga toge gara kai shedan yaudare ka sai ka tuba bayan shekara daya ka koma yafi sauki zan wanda ya shekara guda din bai tsaya ba shi yasa hadisi yake cewa lam tudhinibu la zahaba Allahu bikum wa laja'a biqaumin yuzinibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru lahum kam yadda hadithin yazo a hadithin muslim ne ya zama hadisi na 2479 manzon Allah tsira da aminci sabar da yake cewa ba dan kuna zulubi ku nemi gafara ba da Allah ya zo da wasu halittu da za su yi zulubin su nemi gafara sai ya gafarta musu ashe neman gafara Allah ma ko da shedan zai kare yaudaranka a gaba ka cika sharuɗan neman gafara din babban al'amari ne shine walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma muhimmi in aka yi laifi dai aka tuba a dage kada a koma kada a rika tunanin wannan ya bada kofar ayi gobe a tuba jibi a koma gata a tuba a'a wannan iya daga cikin halaye na tabewa Allah ya kare mu daga wannan amma wannan din kuma yafi wanda baya tuban gabaki daya na'am
ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin
wato magana sai qur'ani wallahi qur'ani maganar Allah ne babu kokonto wato yadda ake tsara maganar ai ina ma a ce kowa yana jin Qur'ani a matsayinsa na balarabe wato Qur'anin yafi dandani dandano da zaki idan ka ji shi a larabcansa dan shi Qur'ani balarabe ne wato fa a yanzu haka da muke ba ku a Hausancan irin da ya karbi ne yafi babu ne irin wai a rashin uwa akan yi uwar daki ne amma in ka ji shi a madarasa don Allah dauko daga aya ta 133 da Allah ya ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai har zuwa nan sai ya ce ulaika jazaohum maghfiratun da sai ya ce wa sari'u ila maghfiratin nan anan sai ya ce ulaika jazaohum maghfiratun to gafara hasun same ta kuma can da yace wasari ila makratin min rabbikum wa jannatin anan sai yace wa jannatun suna tsere zuwa ga aljanna ɗaya ne anan dukkan aljannun ma Allah zai ba su wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu ba ma aljanna ɗaya ba da dama Allah zai ba su kuma yace khalidina fiha qur'ani qur'ani ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato qur'ani Qur'ani ne Allahu akbar yadda ya fada din sai yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zasu dawama a ciki sai yace wa ni'ma ajrul 'amilina ko baka jin larabci ka san maganar ta magantu wa ni'ma ajrul 'amilina wato madalla da aikin ma'aikata madalla da sakamakon aikin ma'aikata in Allah yayi magana yace maka wa ni'ma ajrul amilina la ilaha illallah kai ka san kai aiki an karbi aikin inda ka kasa an tallafa maka an ce je ka aljanna saboda lokaci ma yi tsaya anan wa ni'ma ajrul amilina madalla da sakamakon aikin ma'aikata guda nawa ne a Qur'ani aran ma guda uku ne go ɗaya ni'ima wa ni'ima ajrul amilina kawo ta biyun kai Isa Suddai a'a kawo ayar aya za ka kawo in kuma ka gagaran kawo maka wallazina amanu wa amilus salihati ko je ka wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilina wannan kaga ya zama cikin suratul ankabut aya ta 58 sai wacce وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنئم أجر العاملين وأن ذي ذمت كنزمر آية 74 سوء كنية قرآني da wannan wa ni'ima ajrul amilina aya 136 a Ali Imran, sai kuma fiha ni'ima ajrul amilina cikin suratul ankabut aya ta 58, sai kuma fa ni'ima maimakon wa ni'ima, fa ni'ima ajrul amilina zai zama Zumar aya ta 74, su uku ne a Qur'ani. Kuma duk inda kaga Allah ya kawo su za ka ga in yace maka ni'ima ajrul amilina, to yabo ya kai iyaka ga masu imani, madalla da sakamakon aikin ma'aikata. So wannan shine siffofin al-muttaqun wal-muhsinun, in sun yi zunubi suna komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su nemi gafara su tuba. Kaga an baka labarin suna tsere ne a duniya, وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. To anan sai ka kaddara sun yi komai sun cika sharuda, me ya saura shike dan kuma sun je lahira, sai a ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tuba zuwa ga Allah yana da matukar muhimmanci, mu rika matuba zuwa ga Allah, musamman idan ka duba inda Allah ta'ala yake cewa fastaghfiru li dhunubihim a aya ta 135 da muka karanta ta farko. Fastaghfiru da ya kira fa'ul, ai bayan sun yi zunuban suka yi, ba irin yadda iyaye mata ke yi ba, sai za ta sabi Allah sai ta ce astaghfiru Allah, ni dai na san Allah na tuba, abin da ya haramu ne amma sai ta yi. Sai mata da zai maka wallahi ni na san cin nama ne, ba kyau Allah na tuba astaghfiru Allah. Sai bayan ta nemi gafarar sai ta yi zunubin, iyaye mata manya kenan. To a ka'idar neman gafara sai an yi zunubin ake neman gafara, kaga shi yasa Allah ta'ala yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru. Zakarullah sun tuna abinda suka yi haramun ne, sun tuna ayar da ta faɗa ko hadisin da ya faɗa, fastaghfiru yufidu tartib wa ta'qib, take suka tuba suka nemi gafara Allah bayan sun yi zunubin, ba kafin su yi zunubi ba, kuma ba a jinkirta shi. Sai ya ce fastaghfiru, bai ce thumma astaghfiru ba, sai ya ce fastaghfiru, wato take ake yi idan za ka yi sallan tuban ba ka kara ko minti daya, kana tuna kai sai ka tashi da gaggawa kai Allah za ka yi sallah. Shine yufidu tartib wa ta'qib, babu tarahi babu jinkiri. Shi yasa mu dage musamman a yanzu da rayuwa fitintunu suka yi yawa, sabon Allah ya yi yawa, babu lokacin da ake bukatar tuba irin wannan lokaci. Yawan maimaita istighfari a duk inda muka zauna mu yi ta yi. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace mun taba zama da fiyayyen halitta a majalisi daya, ina jin yana maimaita rabbi ghifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ko wata riwaya mai kama da wannan mai rabbi ghifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, duka biyu akwai. Yace naji ya fada sama da kafa 100 a zama daya, fiyayyen halitta da Allah ya gafarta masa abin da ya a baya, in anan gaba ma zai Allah ya gafarta masa, wa ma azalika yake neman gafara Allah yayi ni da kai kan hanya, ido na ga sabon Allah, ka kunna talabijin sabon Allah, kada shiga internet sabon Allah, a cikin motar kasuwa sabon Allah, kusan ko ina ana kewaye da shi, babu lokacin da ya dace mu nemi gafara Allah irin wannan zamani na fitintunu da jarrabawa. Allah ya kare mu, ya bamu ikon neman gafararsa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid, wallahu ta'ala a'lam.